بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ينقوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa, a wannan yammaci na Talata, wanda yau 27 ga watan Ramadan. Hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda kuma ya dace da 18 ga watan hudu miladiya 2023. Wannan wuni shi ne wunin da ga al'ada mukan gabatar da jawabai na kammala tafsiri da kuma shawarwari da nasihu da kuma sauraron wa'insu nasihu da shawarwari da za su biyo ta ɓangaren shugabanni. To, godiya ta tabbata ga Allah a farko da ƙarshe, shi ne mai ikon yi kuma shi ne mai bayar da damammaki ga bayinsa. Muna godiya ga Allah da ya ara mana dama, ya ba mu lokaci da kuma lafiya tun daga 1 ga watan azumi har zuwa yau 27, wanda za mu ce mun yi tafsiri zama 26. To, na san da dama suna ta ƙoƙari da shauƙi a ga cewa me zai hana tafsirin nan ya dinga yin sauri, a ga cewa an yi mazaba an sauka. To, wannan shi ne abin da muke so. To, sai dai kullum abin da muke la'akari da shi, babbar manufan tafsirin Alƙur'ani shi ne ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da kuma ɗabbaka waɗannan abubuwa gwargwadon iko. Kun ga Allah da yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, cewa shi Alƙur'ani littafi ne wanda yake mai tarin daraja, wanda Allah ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaman mai tambaya ya yi tambaya, to kuma bai tambaya ba, Allah sai ya faɗi sababin saukar da Alƙur'ani, sai ke cewa liyadabbaru ayatihi, domin su yi tunani su kula da wannan ayoyi na Alƙur'ani. Waliyatadhakkara ulul albab, kuma domin masu hankula ya zamo sun wa'azantu kuma sun tuna sun fahimci abinda Ƙur'ani yake isarwa. Kun sani ga al'ada wasu ma suna sauke Ƙur'anin nan gaba ɗaya a cikin watan azumi, don akwai wanda za su iya farawa tun 27 ga watan jiya, su yi kwana uku suna yi ta yadda lokacin da 27 kuma za ta zo an yi kwana 30 cif-cif. Da wannan zai zamo kullum sun yi hizifi biyu, akwai masu yin hizifi ɗaya wanda su kuma sun yi hizifi 30. Na tabbatar ko ba a faɗa ba fayyace ma'anar ayoyi zai yi wahala a irin wannan yanayi. Mu kamar yadda kullum muke faɗa, babbar manufanmu da ribanmu shi ne matasanmu su fahimci rayuwa da addini, su zamo nagartattu wanda suka san addini su kuma suka san rayuwa. Da wannan ne za mu samu kyakkyawan shugabanci da jagoranci a nan gaba. Amma duk lokacin da matasa suka jahilci addininsu, suka jahilci rayuwarsu, to akwai matsaloli masu yawa. To, wannan yake sawa za ku ga muna tsawaita bayani akan ayoyi gwargwadon abin da Allah ya ba da ikon ambatawa, kama daga maganganun wanda suka gabata wanda muka tafsiransu da kuma abin da Allah ya buɗa. to ba wai dole ne a rubuce ko a fade duk wanda ya fara tafsiri yakan ce sai ya kai karshe. Yanzu misali idan mutum ya duba tafsirin Jalalaini wanda aka fi sani, kun ga an kira shi tafsirul Jalalaini domin akwai babban malami Al-Jallal Al-Mahalli, shi ya soma ya yi tafsirin suratul Fatiha, sai ya tsallako ya yi tafsirin suratul Kahfi, yana kammalawa min al-jannati wan nasi, Allah sai ya karbi rayuwarsa. Imam Suyuti da yazo shi kuma sai ya soma daga Al-Baqara zuwa ƙarshen Isra. To haka nan Imam Shaqiqi a cikin Adawul Bayan fi idahi al-Qur'ani bil Qur'ani ila jin a cikin suratul Hashr, Allah ya kaddara rayuwarsa ta kare, almajirin Satiyya Salim ya kammala, wanda mu muna roƙon Allah ya tsawaita rayuwa ya sa mata albarka har mu kai ƙarshe insha Allah ta'ala. Abu na biyu, lura da tambayoyi da wasu suka aiko da kuma yanayi da muke ciki. Yau muna 27, gobe Laraba 28, Alhamis 29, ma'ana idan wata bai cika ba shi ne za a ce sallah, wato ma'ana idan wata ya tsaya 29 kenan bai cika ba, kun ga za a yi sallah Juma'a. In kuma sai ya cika to sallah za ta kai Asabar. To akwai wanda suka rubuto tambayoyi, menene hukuncin haduwan Idi da Juma'a, abinda nake zato, abinda ya fara shiga kwakwalen wasu daga cikin matasanmu, zamewar kafa da wasu suka samu saboda wani athar na Ata ibn Abi Rabah da ya ambaci wani aikin Abdullah ibn Zubair. Yanzu akwai wani sun samu wannan zamewar kafa, duk lokacin da Idi ya haɗu da Juma'a sai kaga idan suke sallar Idin nan ba za su yi Juma'a ba, ba za su yi azahar ba, saboda haka wai sai la'asar ita kadai za su saboda wani athar na Ata ibn Abi Rabah. Shi wannan asar na Ata ibn Abi Rabah, bari in karanta muku a gurguje, ba mu da lokaci ku ji yadda abin yake. Abu Dawud shi ya rawaito wannan hadithin, ya ce Annabin Zubair ya ce Abdullahi dan Zubairu jama'a bayna al-Idi wal Juma'a, ya haɗa tsakanin Idi da Juma'a bukuratan da safiya raka'ataini, sai raka'a biyu. Kun ga nan da ya ce raka'a biyu yayi shiru, bai ce Idi akai ba, bai ce Juma'a akai ba, sai ce lam yakhruj lin-nasi illa ma'al asri, kuma daga nan da ya koma gida bai fito ba sai da lokacin la'asar yayi. Faru ya Annabi Abbas, to sai aka rawaito cewa Abdullahi dan Abbas ukbira bi fi'li ibn Zubair, lokacin yana ta'ir aka ce ka ji abin da ibn Zubair yayi a Makka ranan Juma'a da Idi ya kasance, da ya zo yi raka'a biyu da hantsi ya koma gida bai fito ba sai da la'asar, ma'ana a matsayin sa na limamin Juma'a bai fito ba. To da aka faɗa ba ibn Abbas sai ya ce asaba sunna, sai ya ce ya dace da sunna. To wannan magana ita ce ta ɗauki waɗansu mutane da dama suke ganin cewa tunda Ata bai fito Juma'a ba kenan dama bai yi la'asar ba, tunda shine limamin Juma'a, daga Idin nan bai kara ba, wannan wani bai yi Juma'a ba, bai yi azhar ba, sai la'asar. To wannan gurguwa fahimta ce, idan ka samu at-tamhid na Ibn Abdul Barr yayi dogayen bayanan da duk wani abin da kake ji a matsayin dalili ya rushe shi. Haka nan Ibn Abdul Barr abun al-Mughni kai Ibn Qudama sun al-Mughni, shi ma ya kawo dogayen bayanai. Na farko cewa wannan haduwar Idi da Juma'a ba a wannan lokaci ya soma faruwa ba, akwai lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da kansa Idi da Juma'a suka hadu. Ga abinda manzo alaihi salam ya faɗa, sai ce ijtama'a idani fi yawmikum hadha, yace idi biyu sun hadu a wannan wuni nabu faman sha'a ajza'ahu min aljum'a to wanda ya ga dama sallar idin nan ta wadatar da shi ba sai ya zo sallar juma'a ba ma'ana zai yi azhar amma sai manzo alaihi salam yace wa inna mujammi'una to amma mu za mu hada biyu mu yi idin da juma'a to yanzu a hankalce ka kaddara abdullahi ibn zubair ka kaddara abdullahi ibn zubair ma bai yi azhar ba yanzu kai a matsayin ka na mai hankali da ka dauki sunnar ibn zubair da ka dauki ta manzo alaihi salam wacce ce tafi cinyewa kai ka riga ka san cewa Allah da manzo Allah ce mai koyi komai matsayin mutum a wannan al'umma koyi da shi zai inganta idan ya dace da koyi da manzo alaihi salatu wasalam abu na uku a wannan gabar sayyidina usman kamar yadda imam bukhari ya rawaito irin wannan yanayi ya hadu a lokacin sayyidina usman ibn affan yana amirul mu'minina ku ji ga abin da ya faɗa sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna hadha yawmun yace wannan wani wuni ne qad ijtama'a lakum fihi idani idi biyu ya hadu ga na idi da aka sani ga kuma juma'a sai ce faman ahabba an yantazira aljuma'ata wanda yake so ya jira sallar juma'a min ahlil awali daga mutanen wattan unguwa mai nisa falyantazir to ya jira saboda zai musu wahala su koma unguwarsu saboda nisa sannan su iya damuwa kuma su yi juma'a sai ya ce wa man ahabba an yarji'a wanda kuma da yayi idin nan yaga zai koma gida sai ya ce faqad adhintu lahu to na masa izini a nan abinda duk malaman musulunci suka fassara wannan suka ce ita juma'a tana zama wajibi ga wanda kiran sallah ya kai kunninsa su mutanen awali kiran sallah ba zai iya kaiwa kunninsu ba domin sun yi nisa su wuce tsawon mil uku tsakaninsu da masallaci to akan haka sai ya ce in sun ga dama su tsaya su yi juma'a bayan kammala idi don ya san ba za su iya zuwa gida su ci abinci kuma su dawo su samu juma'a ba sai ce kuma wanda yake yana da wani uzuri ya tafi na masa uzuri sayyidina usman da yayi wannan idi kuma lokacin juma'a ya zo ya jagoranci sallar juma'a shi yasa zaka ga malaman mazhabobi guda hudu da muke da su da hanafiya da malikiya da shafi'iya su ukun nan suka ce dole ne idan idi da juma'a suka hadu suka ce in ka je idi to kuma dole sai ka yi juma'a baka da zabi wannan shine fatawan hanafiya qatibatan sune fatawar malikiya qatibatan sune fatawar shafi'iyya qatibatan imam ahmad ibn hanbal saboda wannan hadisi da muka ambata na sayyida usman shi ya tafi akan cewa idan juma'a ta hadu da idi kana da zabi ko dai ka zo ka yi juma'a in lokacin juma'a ya yi ko kuma in baka zo ba dole ka yi azhar ba maganan barin azhar to wannan a gurguje shi ne maganganun da malamai suka ambata a nan tare da cewa shi wancan aiki na Abdullahi ibn Zubair kamar yadda Imam al-Khattabi ya ce anna hadha mahmulun kun san akwai ra'ayin wasu malamai cewa a iya yin sallar juma'a in ta kama kafin zawali ma'ana da hantsi-hantsi to sai malamai kamar shi Imam al-Khattabi yace to yanzu in mun kaddara ma shi Ibn Zubair bai fito juma'a ba a matsayinsa na limami to sai yace hadha mahmulun wannan an fassara shi ala man yara al-juma'ata cewa ita sallar juma'a to adda a iya sallata ta qabla zawal kafin rana ta yi zawali fa yakun ibn zubair to sai zamo abdullahi dan zubairu lam yusalli al-ida shi ba idi yayi ba a wannan safiya wa inna ma qaddama al-juma'ata sallar juma'a yayi la'akari da cewa ai abinda dai ake bukata haduwar mutane da gabatar da sallar da hudu ba to yanzu ga wajibi ittifaqan ga kuma wajibi iktilafan duk malamin musulunci sun hadu juma'a wajiba ce inda ba wanda shari'a ta mai sauki ba kaman a ce yara kanana ko mata ko matafi ko abin da ya kama da haka amma dai wajiba ce in mutun ya bari ba uzuri yayi zubi to shi ko sallar idi sabani ne na malamai mafi yawa sun ce sunna ce muakkada to yanzu ga wajibi ga sunna to shi sai ga bari yayi wajibin yi hakuri da sunnar yace to wannan shine abinda falan ma qaddama al-juma'ata yayin da ya gabatar da sallar juma'a saqata dhuhuru sai ya zama sallar azhar ta salaya wannan shine maganganun malamai magabata wanda musulunci yake izna da su yake izna da dukkan fatawoyin su matasan mu abinda yasa nake karanta wannan kuna da saurin son saban yayi yanzu wallahi wani karkai mamaki tunda yaji akwai masu wannan ra'ayin dan kwatano to zaka ga da an yi sallar ran juma'a kawai shi dama sallar ba damun sa tai ba sai ce to ai ya ji fatawa ba juma'a ba azhar shi ya dauki wannan to iyaka summa iyaka a hirdinka kada kai digirgire da addininka kada kai kan tafi da addininka ko ba komai ai in kai mai hankali ne bai kamata a dunga ta baba da shakku akan abin da kai daidai ne ko ba daidai ba duk malaman nan hatta masu cewa wai suna ganin in kai idi ba za ka yi juma'a ba ba za ka yi azhar ba to har su sun yarda idan kai juma'ar ba kai laifi ba sun yarda in ba ka je juma'a ba kai azhar ba kai laifi ba to amma wanda suka ce dole sai ka je juma'a a wajensu idan ba ka je juma'a ba ka yi babban laifi hatta Hanabila da suke cewa in aka je idi ba lalle sai an yi juma'a ba amma duk wanda bai je juma'a ba sai ya yi azhar suka ce to shi ne imamin juma'a dole sai ya je masallaci su kansu Hanabila masu wannan sai ka rubuta hudu ba ka hawo minbari in yi so idan mutane ba su kai juma'a ba to sai ka hakura sai ka sauko sai ku yi azhar amma in dai sun hudu da za a yi juma'a to dole ne ya zama ainihin an yi juma'a ina fata an gane gaba ta biyu don Allah ina nasiha ga iyayenmu malamai da kuma yan uwana dalibai duk lokacin da wani muhimmin abu zai taso musamman abin da ya shafi ƙasa mataki na ƙasa ko na jiha kai kuma na zamantakewa ne don Allah duk lokacin da ɗan adam ba shi da wani dalili mai ƙarfi kada ya dunga yaɗa irin waɗannan abubuwa domin aƙalla in ma kana daga cikin masu adalcin da in ka yi kuskure za ka yi amai kalashi to wasu za su dinga shakku a kan maganganunka kuma abinda nake nufi da wannan maganar sama da wata biyu ko uku malamai wasu a kan mimbari wasu a wurin darussa suna ta yaɗa cewa wannan ƙidaya da za a yi wai an yi kwalus za ka ce ko menene wurin bayanin addinai ɓangaren kiristanci kawai mutum in kirista ne zai tikin cewa shi kirista ne amma su musulmi an rubuta wai sunna izala kadiriya tujjaniya shi'a ni na san da yawa kun ga kilif ɗin malamai a kan mimbaruri suna ta kumfan baki ba mu yadda ba ba mu yadda ba kuma wannan abun bai faru ba ƙanzan kurege ne wannan abun ba a yi shi ba bai kamata a ce duk abin da ba a yi ba kai in ma a ce wani ya faɗa maka a matsayinka na da'iya kafin ka zo ka dinga kumfan baki don Allah ka yi waya ka samu wani ma'aikacin ƙidaya akwai waiwai da muke ji menene gaskiyar al'amarin nan ya zama maganar da za ka yi da hujja za ka yi ni na tabbatar akwai wanda wato in ka ji kausa sallafuzzan da suka yi to za su ji kunya daga baya idan ƙila sun bincika sun ji wannan abin ba daidai ba ne ba azhar baɗi ba shi da amfani wani shi abin da yake so kullum a ce shi ya fara magana akan kaza ai sai masa jinjina wannan ba daidai ba ne ai kun ga Allah ya ladabtar da mu yace ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin idan wani ya zo muku da wani labari muhimmin labari ne wanda ya kamata a tantance to kada ku azarba din tabbatar da shi ko yada shi ku yi bincike sannan abinda bincike ya nuna ku tsaya akan sa wallahi na ji ba dadi duk da alhamdulillah wannan tunda wannan abin yazo la minbarin mu na juma'a la duk da rusa mu ba mu furta alif akan wannan ba saboda kada ka zo ka faɗi abinda zaka zo kuma kana ta banbanki ya gyara kai da kanka kai kanka kaji ka faɗi ba nauyi wannan ba daidai bane ba sai kaga cewa duk irin wanda aka jarrabe su da san sai sun ce komai akan komai to wannan suna samun failure a rayuwa wani so yake duk abinda ya taso sai an ji muryar sa akai duk abinda ya taso sai an ce yana ta cewa bai kamata rayuwa ta zama haka ba saboda haka don Allah ina nasiha ga iyayenmu malamai da kuma dalibai mu dinga kaffa kaffa da bakunan mu musamman akan irin waɗannan manyan maganganu yanzu masu irin wannan don Allah da za ta hukumar kidaya sai ta aika masa samma ce ta ce tana ƙararsa sai ya zo ya nuna mata inda ta tabbatar da wannan in ba haka ba sai an ci shi taron miliyan 100 na bata suna shi ko bai da 100,000 to ya zai da kansa saboda haka ku kuma ƴaƴanmu matasa don Allah ku daina yada irin waɗannan dagaje wani yana ganin wannan to zai dinga yadawa a groups dan a ce ai wani shi turo mana muna fata Allah subhanahu wataala ya saita rayuwarmu ya dora mu akan daidai abu na uku mafi yawan tambayoyi da aka dinga turowa da neman nasihohi wallahi kusan sun takaita akan abubuwa biyu mafi yawa ko dai iyaye afwan ko ƴaƴa da suke koka mu'amalar su da iyayensu ko mata da suke koka mu'amalar su da mazajensu to wannan wasiƙun guda biyu sun mamaye mafi yawan tambayoyi akwai wanda ya rubuto dogo abin nan wasiƙa yake cewa wallahi tunda yake mahaifinsa bai taba yaba masa ba duk abin da zai yi na kwarai sai dai hantara sai ainihin bakar magana sai harara ba wani abin da zai zama ya burge wasu kuma matan su kuma bangaren mazajensu kullum cinzalinsu wulakantarsu danne haƙinsu to bamu da lokacin dogayen maganganu akan wannan amma kawai abin da zan ce manzo alaihi salatu wassalam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku akan kiwon da Allah subhanahu wataala ya ba ku wato ya kamata mutum ya dauki ɗansa masoyinsa na kusa lokacin da yake karami kamar yadda muka ambata a baya ga matakin da za ka yi lokacin da yake shekara 7 ta farko shekara 7 ta biyu shekara 7 ta uku duk mun faɗi tsarin tarbiyya a wannan gabobin to ya kamata ka tsallaka daga tausayawa zuwa shawara dacin yana karami ya zama abin tausayi abin riritawa ku duba akwai lokacin da manzo alaihi salam ya sumbaci wanda daga cikin jikokinsa ko wasa ko Husaini sai wanda daga cikin ƙauyawan Larabawa ya ce ya ma'aikin Allah ku haka kuke ma yara ku dinga ririta su ni ina da ƴaƴa wajen 10 ban taba ririta wani na sumbace shi ba manzo Allah ce to ya zan yi da kai in Allah ya cire rahama a cikin zuciyarka to kaga wannan yana nuna cewa ana buƙatar mahaifi ka jawo ƴaƴanka a jika abinda iyaye ba su sani ba mafi yawa takurawar iyaye ita ce take sa ɗanka ya je ya mugun aboki domin shi abokin nan ya nuna cewa na sane shi ya jawo shi a jika ya kyautata masa kai kuma ka kore shi ka nisanta shi kaga duk abinda zaka faɗa a wajensa zero ne na wancan mugun aboki da zai koya masa shan kwaya ya koya masa abubuwa marasa daidai to a can zai karkata kuma ya tare a wajensa saboda ka don Allah iyaye ku sani ƴaƴa amana ce Allah subhanahu wataala ya baku kuma zai tambaye ku akan wannan amana ko ba komai zaka so ɗanka ya zama nagari ya zama yana ƙaunarka yana son ka in ka mutu ya dinga tana kaina maka addu'a amma a ce uban da ba sa shan inuwa ɗaya da ɗansa to wannan zai yi wahala a ce bayan ka koma ga Allah ya zama akwai wani tunani da tausayawa har ya maka addu'a muna fata iyaye Allah ya gare da ku wannan magidanta mu sani daga cikin kalmomi na ƙarshe na manzo alaihi salam yana cewa istausu bin nisa'i khairan lallai ku yi kyakkyawan mu'amala da mata ku yi kyakkyawan mu'amala da mata, ku mutunta su, ku tausaya musu. Manzo alaihi salam saukin halinsa ya kai har taya matansa aikin cikin gida yake, abinda wani babban malami yanzu ba zai iya ba, ballantana a ce wani mai mulki. Kai wani ma ga magarin bitaccen din yana ganin wai idan yayi mata aiki za sai ta shanye shi, yo har yaushe so nawa ta shanye kan har daga amuce wannan wurin. Ai Hausawa suka ce tsuguna wa wada ba gajiyawa bane, mai kan rabu da shi idan ka rage mata ayyukan gida. In wanda yafi duk halittar Allah daraja yana tausaya wa mata ya rage musu ayyukan gida, to amma yanzu sai kai a ce yanzu wata matar zaka ga cewa ga girki ta dora, ga wannan ɗan yana ta kuka, ga wannan ya keto zawo, kuma ga baki sun zo, shi kuma yana can ko yana karatun jarida, kuma yana sakarcin sai yana chatting, maimakon ya zo ya dan taimaka mata da abin da zai iya, kuma matsayi zai samu a wajen Allah subhanahu wataala, kuma in ta yi lattin abinci ya bulbule ta da fada, duk da irin waɗannan abubuwan. Wannan gaskiya ba daidai ba ne. Yanzu daga cikin al'adunmu marasa kyau, mace za ta shekara tana ma abinci lafiya ƙalau mai daɗi ba ka taɓa yi ba mata ba, amma daga an ɗan samu kuskuren gishiri ya ɗan ƙwace, to duk bala'in ka za ka balbale shi a kanta, kai ta zage-zage da kumfan baki. Don Allah ka yaba mata duk waɗancan lokutan da ta yi daidai. Kuma yanzu kai kuskure nawa kake mata ta haɗe ta yi haƙuri da kai, ko kai ma'asumi ne? Saboda haka don Allah masu gidaje su sani cewa mata amana ne a wajensu, kuma Allah zai tambaye su ko ba komai. Manzon Allah ya ce khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, mafi alkhairin ku a wajen Allah shine mafi alkhairin ku a wajen matansa. Ka tambayi kanka kana da alkhairi a wajen matanka? Ka tambayi kanka matarka kuna hira ta ɗebe kewa? Wallahi wani yanda ka san wani karamin dodo bai sallama in zai shigo gida ba saboda kasaita, sai dai gyaran murya, mata da yara suna hira da an ji shi gashinan duk sai a tashi duk sai ruwa ya, wallahi sai ka ji tsit a gidan. Ai wannan fir'aunanci ne wallahi, ka zama karamin fir'auna a gida tsakanin matanka da yaranka, ba wanda zai ga dariyarka. Wai ai mata ai kana dariya raina ka za su har yaushe? Har yaushe raina ka so nawa? Fa Allah ga ku ya kamata mu san kanmu da kanmu, to wallahi akwai za ka tausaya idan ka ji mummunar mu'amala da wasu magidanta suke wa matansu, yadda ka san bayi da suka siyo a kasuwa. Allah ya ba mu iko mu gyara, wallahi abu ne mai fadi, lokaci ba zai ba dama ba. Kalmomi na biyun karshe kamar yadda nake maimaitawa, manzo alaihi salatu wassalam yana cewa duk wanda ba zai gode wa mutane ba, ba zai gode wa Allah ba. To Allah subhanahu wataala ya yi ni'imomi da yawa a mata hannun mutane. Wannan karatu da muke yi kullum duk shekara ina maimaitawa, Allah ya jika mai martaba sarki shine mai kaso mai tsoka a wajen ladan wannan karatu. Wallahi koda ba mu muke yi ba, amma dai za a ci gaba da tafsirin Azumi a masallacin nan har alkiyama ta tsaya, to ina da kyakkyawan mutum shi ne mai kaso mafi tsoka, domin shi ya kafa shi ya assasa. Allah ya ji kan malamin mu Sheikh Ja'far Mahmud Adam, kamar yadda na faɗa, da shi da mai martaba su suka kallafa min tafsirin tun bana so har na yadda aka ci gaba zuwa yanzu. To waɗannan mutanen biyun sun cancanci addu'o'inmu na yau da kullum, sun cancanci godiyarmu akan wannan, kuma suna kaburburansu insha Allah. Allah yana kai musu ladaddake duk wani abubuwa da ake. Abu na kusa da ƙarshe a dai wannan gabar, matasa musamman 'yan dutse, ku gode wa ni'imar Allah da ya yi muku na darussan addini daga lokaci zuwa lokaci. Har yanzu dai Allah ya ji mai martaba sarki, za ka ga cewa wato iya ƙoƙari da ya yi na ya ga cewa addini ya samu gata a masarautarsa, matasansa sun fahimci addini, wallahi ba na wasa ba ne, mu mun sani. Zan kawo muku 'yan misalai biyu uku da kuka sani. Yanzu ku ɗauki babban malaminmu Dr. Abubakar Muhammad Sani, abin da kudi yake inda son samu sani tunda ya dawo ya zauna a binnin kudu ga mataba sarki ya tilasa masa ya dawo da shi a nan saboda ya dinga hudu gobin juma'a da ake karuwa da kuma darussa wanda ku shida ne a bisa abinda yake yi a garin nan dangane da addinin musulunci ku dauki sa'i na yanzu malam mahmud yunus limamin salim fofo dan dutse ne mazaunin azare malami ne da yake amfanarwa mai mataba yana jin labari cewa dan dutse ne haka ya taso kiyaye sai dawo da shi dutse kuma ya daure shi da abubuwan da ba zai iya kwancewa ba domin ya zauna ya amfanar da mutanansa da dutse ga maktaba nan da ya samar dan a shiga ayyukan karatu wannan kadan ne daga cikin abubuwa nima daga cikin samarar sani tunda shi ne ya kokarin sai mun zo mun ci gaba da abubuwan da muke gashi nan to gaskiyar lamari wannan dama ce Allah ya baku wallahi ba dukkan masarautu Allah ya musu wannan ni'imar ba ba dukkan masarautu bane ba to muna masa addu'a Allah ya cika masa ladansa kuma alhamdulillahi tun yana raye Allah ya nuna masa irin wani abin kuma yayi farin ciki da fatan mu Allah ya gafarta masa kuma Allah ya ci gaba da daure gindin wannan alfairai da ya dasa ya ci gaba da bunkasa su da haɓaka su domin shi shugaba har kullum babban abin da ya kamata yayi shine raye al'ummarsa a addinance da kuma a duniyance kamar yanda na faɗa muku a wasu munasabobi za ku ga cewa duk abin da zai amfani al'umma bawan Allah nan shine yanzu kun ga hatta sallar tahajjudi in ba kuma ta ba akwai lokacin da muka ce za mu dinga yi karfe daya sai ce mu malam idan mun yi sallar tahajjudi karfe daya za a samu ranar lokaci mutane su koma su yi tabbaci su nasa sallar asuba amma a jawo abin ya dawo ɗaya da rabi yanda ana gama kowa sai je nemi abin sahur daga nan ya wuce masallaci kaga wannan tunani ne na shugaba na kware da yake kishin addinin al'ummarsa na faɗa muku hatta lokacin da muke tafsirin awa biyu shi ya ce yana ganin yanzu idan aka tashi tafsirin nan karfe biyar to buɗe baki a lokacin wajen karfe bakwai ne ya ce to mutane za su yi su dinga surutan banza mai azumi ko ba a so ya dinga surutai malam mu dinga yi masa tafsirin awa biyu yadda da an tashi kowa sai tafi ya nemi abu a buɗe baki shi kenan kuma ya samu lokaci wanda yake da ya ribance shi wannan shine abin da ya kamata duk wani shugaba ya dinga kula da shi saboda kuma mataba sarki muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya yafe laifukansa Allah ya sadar da shi da manzo alaihi salatu wassalam kuma Allah ya yi wa bayansa albarka daga cikin hikimar Allah da kuma tsarinsa Allah subhanahu wataala sai ya maida wannan jagoranci a wajen ɗansa mulki bayan Allah tun kafin ka zo duniya Allah ya riga ya tsara dan shi da kansa yace malikal mulki tutul mulka man tasha tun kafin ka zo duniya Allah subhanahu wataala ya tsara abin da zaka yi to shi sarki na yanzu ya cancanci addu'an mu Allah ya riko da hannayensa Allah ya baki karfin gwiwa kamar yanda ya baiwa mahaifinsa Allah subhanahu wataala ya riko da hannunsa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mashawarta na kwarai kuma duk wani abin da zai zama abin ki muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya kade muna yi wa yayan mai martaba sarki addu'a mai girma ga dadima wannan bawan Allah muna tare da shi a cikin wannan karatuttuka da muke mafi yawa ko bai zo ba akan je sai an bashi labarin abin da muke na karatu wannan bawan Allah wallahi karimcin sa da abubuwan sa na kware ba abin da zamu ta faɗa anan bane ba saboda haka muna fata Allah ya rayuwarsa albarka Allah ya ƙara masa lafiya kuma zurriyar wannan gidaje gabaki daya Allah ya musu albarka Allah ya riko da hannayensu Allah subhanahu wataala ya hada kansu ya kori shedan daga cikin su mai girma wambai shi ma kamar yadda kuke gani kullum muna tare da shi in ba da lura ta tafiya ba za ku ga yana tare da mu wallahi abinda zai karfafa maka ne kaga cewa wanda yake shugaba a wajenka yana tare da kai a wajen ayyuka na alkhairi za ka samu karfin gwiwa to shi ma muna masa addu'a muna yi wa mahaifansa addu'a Allah subhanahu wataala ya ji kansu da gafara ya yi riko da hannunsa akwai yan uwa da yawa wanda suka yi mana alkhairi nan ba mahallin fada bane wallahi akwai wanda tunda muka shigo garin nan har yau kuma in Allah ta har gobe alkhairin su bai yanke wajen mu ba to ba bukatun mu ambata sunayen su Allah ya sani kuma ya san addu'o'in da muke musu abin da yake faruwa wanda muke ambatawa idan kun kula wanda suke da alaka da zuwa wajen karatu da daukar nauyin karatu su kawai muke ambatawa amma idan muka ce duk wanda yayi mana alkhairi sai mun fada wallahi lokaci ba zai ba mu damar ba saboda mutane suna mana alkhairin da Allah shi kadai ya sani shi kadai zai iya saka musu ta fuskan abin da ya shafi daukar nauyin karatu ba zan manta kullun da bangarori guda uku ba mutumin farko da nake ambatawa shine Alhaji Lawal Kaugama shine wanda ya fara daukar nauyin wannan tafsiri namu a gidan radio har Allah ya sa wasu kai koyi to wannan bawon Allah kullun muna masa addu'a Allah ya yi masa kyakkyawan sakamako kuma Allah subhanahu wataala ya biya masa bukatun sa da alkhairi jikan iyayensa Alhaji Isa Ahmed duniya ba hutu dattijan arziki kun sani cewa shi ya dora shi ma tsawon shekaru wallahi ban so a ce ya shigo ba in fadi abin da na so in fada to amma dai sai mun muna maka addu'a Allah ya tabbatar da kai a bisa tsarin rayuwarka wallahi abin da yake burge ni kullum in ka ganshi me kake karatun Qur'ani ina kake karatun Qur'ani yanzu in na rantsi ba zan yi ka fara ba ku je dashboard din motar sa ku duba ta Karachi amma sai san da tido kai kuma matashi ga kanan zikau baka karatun Qur'ani ba can ba can to wallahi in kana son kyakkyawan rayuwa ka lazimci karatun littafin Allah in ka rasa Allah sai ya sa maka hakuri ka dangana in ka samu kuma Allah sai ya baka godiya nan ma Allah ya baka lada to wannan bawon Allah shi ma muna masa addu'a Allah subhanahu wataala ya masa kyawun sakamako ga shi ma sunnar da yayi alkhairin da yake wa bayinsa Allah ya sani kuma shi muna buƙatar muna addu'a Allah ya masa kyawun sakamako ba za mu manta daga cikin bayin Allah da har kullum in mun zo muke masa addu'a ba akwai mai girma sarkin gabas Alhaji Abubakar Abdullahi kun sani shi ma tahajjudi da tarawihi sai dai in baya gari to wannan bawon Allah shi ma muna masa addu'a Allah ya lullube kabarinsa da rahmansa da jin kansa da ni'imarsa Allah ya yafe kurakuransa bayarsa gabaki dai Allah ya masa albarka ya riko da hannayensu akwai shi ma tsohon sa'in dutse Alhaji Ibrahim Rubilu shi ma a rayuwarsa muna tare da shi a dukkan tafsiri da muke to shi ma wannan bawon Allah ba ma mantawa da shi Allah ya gafarta masa Allah ya ni'imta masa ya riko da hannun bayansa gaba ɗaya ya masa albarka akwai tsohon kwamandan mu Malam Ahmad wanda shi ma shine komanda a nan wanda kullun yake kula da shiga da fita da tijan nan shi ma zaka ga a tafsiri a tahajjud kullun yana tsaye to shi ma muna masa albarka Allah ya gafarta masa Allah ya yafe da fukansa Allah subhanahu wataala shi ma ya kula da bayansa Allah ya inganta rayuwar bayan da ya bari ba za mu manta da dukkan yan agajin mu gabaki ɗaya ba yan agaji na kowane bangare wallahi zaka ga muna tare da su a tahajjudi muna tare da su a tarawihi su ne a tahajjudi su ne a tarawihi in ba dan kula wasu da tsaya wasu ba abubuwan ba za su yi tuba to su ma muna masa addu'a Allah ya musu kyakkyawan sakamako Allah ya ba musu dukkanin bukatun su da alkhairi akwai ɗan jaridun mu da wanda yake ainihin kafofi na gani da ido da na ji da kunne su ma ba dare ba rana muna musu addu'a su ma Allah ya musu albarka Allah ya musu kyakkyawan sakamako kamar yadda nake faɗa da a ce in mun yi an bar shi a iya masallaci to ba wanda zai ji amma kokarin yada wasu da kishin su yasa zaka ga wasu daga wasu kasashe ma ake kira ana godiya ana ganin abubuwa kaza ko ana jin abubuwa kaza to su ma muna musu addu'a Allah ya musu kyakkyawan sakamako Allah ya biya musu dukkanin bukatocin su na alkhairi sannan duka masu halartar wannan tafsiri mazan su da matan su muna musu addu'a kamar yadda nake cewa halartar su shine zai karfafa mana gwiwa da za mu zo ya zama daga ni sai mai jan baki yau mu yi gobe mu yi mu ga mu biyu ne ko mu uku to sallama za mu yi mu rufe to amma sai ya zama muna ganin zuwan ku yana karfafa mana gwiwa banda kalmomi da muke ji na karfafa gwiwa to muna muku godiya kakaf na ciki da wajen nan Allah ka sani bayinka ne duk wanda yake da bukata a wajenka ya Allah Allah ka biya masa abinda suke nema na alkhairi a wajenka gare su ko ga makusatan su Allah ka ba su abinda suke jin tsoro na sharri Allah ka kade shi Allah ka nesanta shi abinda yake da musu Allah ya yi musu akwai wata baiwar Allah wacce ita ma da makamantanta sun taba da ruwa da ake sha a lokacin tafsiri da lokacin tahajjudi ba sai mun ambata sunayen su ba. Allah ya san wannan masu hidimar, Allah ya musu kyakkyawan sakamako. Kaman yanda na faɗa, wallahi mata a gidajen aure da wanda suke matsakaita da wanda suke dattawa sun yi mana hidimomin da wallahi ba za mu ambata sunansu anan ba, amma Allah ya san muna musu addu'o'i cin ƙarfin mu. Abinda suka yi mana na farantawa, to su ma Allah ya faranta musu, Allah ya kyautata rayuwar su, ya musu albarka. Abu na kusa da ƙarshe, lallai ba za mu bar wannan majalisi ba sai mun yi addu'a ta alkhairi ga mai girma mataimakin gwamna, kuma gwamna mai jiran gado, Alhaji Umar Namadi, wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara shi ne ya ce wannan zabe da aka yi. Wannan bawan Allah, Allah shi ne shaida, ba da irin wannan lokacin da ni da mai martaba, Allah ya ji kansa muna tattaunawa cewa akwai yiwuwar ƙila a bashi takara. Wallahi abinda mai martaba yake cewa, wannan bawan Allah mutumin kirki ne, wannan bawan Allah mutum ne mai mutunci. Irin su ne idan suka yi shugabanci ake samun kyakkyawan shugabanci. To wannan shi ne zaton duk wanda ya yi mu'amala da shi, kuma ba za a yi mamaki ba, barewa ba za ta yi gudu ba ɗan ta yi rarrafe, domin wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Mai girma Alhaji Umar, tarbiyyar babanmu ne, malaminmu, limamin kafin Hausa, kowa ya sani cewa shi ne baban mai girma dafiti, kuma sabon gona na biyu tun da son mahaifinsa. To din rayuwarsa ta tarbiyyar addini da duniya a hannun limamin kafin Hausa take. To kaga duk mutumin da ya rayu ya tarbiyyantu a hannun mai addini, za a sa ran shi ma a gaishe da wannan sifa. To babanmu limamin kafin Hausa, Allah ya sani, yana cikin addu'o'inmu na Allah ya inganta masa lafiya, ya ƙara masa lafiya. Mai girma mataimakin gwamna, kuma gwamna mai jiran gado, muna maka addu'a wannan matsayi da Allah subhanahu wata'ala ya baka, Allah kada ya barka da iyawaka ko da baraka. Allah subhanahu wata'ala ya riko da hannunka. Wallahi duk wanda ya san shugabanci asali, duk wanda aka ce shugaba ne, ba murna ake masa ba, jaje ake masa da addu'a, jaje ake masa, wallahi nauyi ne, ba hutu bane. Wallahi in dai shugabanci za a yi na kwarai, wallahi ba hutu bane. Kawai fitina kake zama kana kona kanka, kana haska wasu. To shi yasa musulunci ya tanadi shugaba ba sai ya san ka ba, yi masa addu'a alkhairi, yi masa addu'a dace, don in addu'a ta fada kai ma sai ka mora. Mun sha faɗa Imam Ahmad da sauran magabata suna cewa, inda a ce muna da addu'a guda ɗaya tar da Allah zai karba, in mun yi to ba za mu yi wa kawunanmu ba, shugabanni za mu yi mawa, domin in shugaba ya gyaru kowa ya gyaru. Wallahi 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 ba musulunci bane abinda mafi yawan matasanmu suke na zagin shugabanni da cin mutunci shugabanni. An nuna min lokaci, amma ku ba ni minti uku zuwa biyar. Yanzu abin da ke so in faɗa muku, ko kalli ƙasar Libya wani hali take a halin yanzu. In kuka duba Gaddafi da alkhairin sama da rashin alkhairin sa, koma dai menene shi ne shugaba. Ku duba wulakancin da aka yi ma wannan bawan Allah, ku duba tozarcin da aka yi masa tun daga lokacin, ku duba halin da ƙasar Libya take a halin yanzu, ku duba Saddam Hussein shugaban Iraki a tarihin duniya. Ni dai abinda na karanta, in banta Hajjaj bin Yusuf, ba wanda ya lallasa Iraki ta yi ɗa'a ta bi sai Saddam Hussein. Amma daga ƙarshe ku duba abin da aka yi wa Saddam, ku duba halin Iraki a halin yanzu. Nan kusa-kusa ga Sudan, 2011 ina can da na je karatun Masters, Umar al-Bashir da kansa yake cewa, wasu suna zarginsa a Sudan, ya ce to shi ba shi da ɗa, ba shi da jika, haka yake, bai da ɗa bai jika. Ya ce duk abin da nake saboda 'yan Sudan nake yi, idan na saci kuɗinku in kai mawa. Lokacin da nake can, silindar nan ta gas, lokacin muna sayanta 2000 12 kg, a can ba ta wuce naira 500 ba kiyasin kudin Najeriya, kuma ba su suke da shi ba oda suke howa, sai an karye farashin yin silaka za su huta. Ku duba wulakancin da aka yi wa Al-Bashir, yanzu ku duba halin da Sudan ta faɗo. To wallahi duk masu cin mutuncin shugaba sukan haɗu da mummunan sakamako. A musulunci shugaba ko arne ne baya sallah, to haramun ne kai masa bakar addu'a, sai dai kai masa addu'a shari'a. Saboda idan ka ce Allah ya tsine masa, Allah ya lalata shi, to lalace wanda tsinuwar kanka za su ƙare. Yanzu ma ya ɗan alama kuɗa baka tsine masa ba, balla tsara ka tsine masa, ai sai abin da Allah yi. Saboda haka don Allah mu ci gaba da yi mu shugabanninmu addu'a ta alkhairi da fatan alkhairi. Daga ƙarshe muna godiya ga ita kanta gwamnatin jiha, ita ce mai ba mu masauki da abincin buɗe baki da sahur da sauransu da dukkan kyautatawa. To muna mai girma gwamna Badar addu'a akan wannan karimci, da kuma musamman limamin gidan gwamnati shi ma Salisu Gumal, gaskiya shi ne yake ta kaiwa da kawowa wannan karatun. Wallahi ina tabbatar muku tunda muka fara Allah ya kan mai martaba sarki, akwai abubuwa da yawa zai tambaye ni ba matsala sai ce ba komai. Wato akwai mutum biyu, Tirakin Dutse da Malam Salisu Gumal, waɗannan rawar da suke takawa a wajen ingantuwar karatun nan namu wallahi ba ta wasa ba ce. Ba ma faɗa wa mutane ne, Allah shi ya san aikin da suke. Allah ya musu kyakkyawan sakamako ga wannan hidima da suke, Allah ya musu albarka a rayuwarsu. Yan uwa tuni aka nuna min lokaci, wallahi ina son in faɗi abubuwa da dama wanda wallahi gaba ta kai wajen uku, abinda ya shafi karatun tahfiz, abinda ya shafi matasanmu na, abinda ya shafi ɓangaren tarbiyya, babu lokaci. To amma dai dole in takaita saboda akwai jawabai da muke son ran za su biyo na shugabanni. Abinda muka yi daidai game da katar ne daga Allah subhanahu wa ta'ala, muna roƙon Allah ya haɗa mu a cikin ladar gabaki ɗaya. Abinda muka yi na kuskure gajiyawa mu ce, muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren, ya gane da mu daidai ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ara mana lokaci da dama da lafiya, ya zama baɗi ma ya haɗa mu a wannan wuri kamar yadda muka saba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. يديا تتفت الله مدوك كنسلكي ميكومي ميكوا منيوا شوغا بمو مرا برزوا وانا مسلا شيمي أكبرتا ودا أيو أكي رفي tafsirin azumin bana. Mun gode Allah ya saka da ku. Muna so mu wa Malam Nasir Yahaya godiya ta musamman, domin kuwa wannan bawan Allah kusan shekara 20 da huku 20 da wani abu baya azumi cikin iyalinsa, ya sadaukar da wannan lokaci nashi domin ya zo ya ƙara mana sani. Saboda haka muna mai godiya, kuma za mu ci gaba da mai addu'a ta Allah ya sa ya gama da duniya lafiya muna wa ɗan kwamitin wannan masallaci godiya domin kuwa sun taimaka wajen walwala da jin daɗi na zaman sauraron wannan tafsiri sun tabbatar cewa wajen alula akwai ruwa don ɗaukuna a tsaftace kafet kafet a shimfiɗe abun magana ana ji a ko'ina wannan ba ƙaramin aiki ba ne su ma mu ne musu godiya Allah ya saka musu da alheri ɗan agaji wadda a yanayi da ake ciki yanayi na azumi amma duk da haka ba safiya ba rana ba dare inda da mutane a masallacin nan za a gansa a wannan masallaci kuma a tsaye ko a cikin rana ko a inuwa ba a zaune ba wannan ba ƙaramin aiki ba ne kuma mu ne musu addu'a Allah ya saka musu da alheri ɗan jarida da suke yawan kullum suna nan tare da mu domin su ɗauki wannan karatu su yaɗa wa duniya ta gani da su da masu ɗaukar nauyin wa'annan karatuttuka su ma mu ne musu addu'a Allah ya saka musu da alheri abin alfahari ne wanda ya ga masu zuwa karatun nan kusan kaso 90 matasa ne wannan abu yana nuna cewa matasa suna da sha'awar addini wadda ba wadda ya fi saurin karkata ga wasu abubuwa wadda Allah baya so irin matashi amma kun zo kun zauna awa ɗaya domin ku ji abinda Allah ya faɗa ya ce a yi da wanda ya ce a yi hani da wannan muna alfahari da ku Allah ya sa a ɗore wannan karatu da aka yi maka saurara na kwana 27 Allah ya ba mu ikon yin amfani da shi ina roƙon jama'a da Allah kar ya zama da cewa sai da azumi kawai za a rinka zuwa cin karatuttuka muna da masallatai da yawa a Jigawa da suke karatuttuka lokaci-lokaci akwai masu yi duk sati saboda haka muna roƙon ku da kar a ajiye wannan ɗabi'a da aka ɗauka a ce sai kuma baɗi azumi ya zo sai mu zo sai mu karkaɗe ƙur'aninmu domin mu zo mu ji karatu a rinƙa bibiyar wasu malaman duk inda ake majalisi a zauna a ƙaru mun ji tambayoyi da yawa da aka yi mafi yawancinsu tambayoyi ne wanda mu ma ƙarin ilimi ne a wajenmu mun ji wanda aka roƙi malam domin ya maida wannan karatu wani lokaci-lokaci ba sai da azumi ba to amma malam yana da uzurori da yawa amma za mu ga yiwuwar idan malam Allah ya sa zai iya ɗan zuwa ko da ba yadda aka nema ba za mu zauna da shi mu ga lokacinsa sanin kowa ne an yi zaɓe an gama lafiya Allah ya ba mu sababbin shugabanni a wannan jiha tamu kuma kamar yadda malam ya faɗa da zai faɗi alheran wani mutum ya ce zai so a ce baya wajen nan amma na wajen nan kuma ya zama wajibi ya fada to mu ma wato ruwarda zai magana zabukan gwamnatin mu a mutum 10 mutum 9 da rabi alhairan su za su fada dan adam ne shi ajiji ne shi yasa bazan ce 10 ba saboda haka ya zame mana wajibi mutum shi da addu'a ba abin da yake so a wajen mu ba addu'a Allah ya bashi wannan shugabanci idan ya yi kuskure sai a nema mai gafara don Allah idan ya yi abin kirki sai a mai addu'a da fatan alheri Allah ya ƙara mai kaibi ya ninka wannan alheri ba a koma gefe a yi la'anta ko a yi zagi ba idan aka yi la'anta kanmu za ta dawo gaba ɗaya ba a kan shi ba domin shi shugaba ne yau idan ya kuskure a can zai wani aikin alheri a can sai ka ga wancan kuskuren da Allah ya yafe mai kai kuma da ka la'ance shi ka je lahira a yi muku hisabi saboda ba lallai kana da hujja ta cewa ya yi abu ba saboda haka a guji jin jita-jita jita-jita shi yake kawo kutuntunu saboda haka ba zan dau lokaci ba saboda lokaci ya yi amma addu'a ita ce maganin komai da haɗin kanmu gaba ɗaya al'ummar jihar Jigawa saboda wannan nasara ta mushe gaba ɗaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Thank you. daga kamar kamar da masha Allah dan ku wannan wahayi a kara shi ni halin da muke ciki asalan muna buƙatar a yi koyayyen mutane su koma hanyar Allah da Allah kuma kuma ba za su ci ba to wannan kamar yadda mutane suka kamsu da wannan sabo ne sabo muna roƙo a daga martaba yadda ne a ƙara lokacin da kuma kuma za mu ƙara ƙarfi a kan wannan roƙo cewa a taimake ku domin yin haka zai ba da dama da za a isar da sako wanda wannan sakon idan ya isa ga jama'a to abin da zai dawo kuma wanda su za ta samu sauki da mutane za su fahimci abin da ake yi da kuma yin abin da ya kamata. Malam na roƙo Allah ya sa wannan barata za su samu shiga cikin farko. Alhamdulillah kamar yadda aka ce kwana 27 muna yi wannan godiya mai rayuwa da mu mai ba mu koshin lafiya muka ga wannan lokaci kwana 27 yau kusan yawanci na farko muna asibi mun bar abubuwa da yawa na jinta domin neman rawarwaci haka zalimin dukkan waɗansu abubuwa da muke yi muka gaba su da kyau mun bar su don zubar da su domin neman rawarwaci kuma a koyon shi muka gari su yi zo mu sauran abinda malam zai faɗa mana cewa Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza ai kaza Allah ya ce kaza cikin kwanaki 27 a cikin sa saboda haka za mu fi cewa waɗannan kwanaki waɗansu kwanaki ne wanda yake a cikin rayuwar ruwa da lokaci da muka tsaya muka mai al'amuran da baki yadda can kan ubangiji su irin wannan lokaci to bai kamata a ce kuma dan lokacin ya tafi kuma za mu koma waɗansu abubuwan darussan koya a waɗannan lokaci ya kamata sun zama part of us sun zama suna tare da mu har abada domin yin haka muna ganin ita ce zai mu samu mafita a nan duniya kuma ranar ƙarshen kiyama. Muna roƙon Allah waɗannan ayyuka da muke Allah ya sa mun dace da farkon yaci malamai da suka gabatar da wannan wa'azi muna roƙon Allah mun tsaki Allah ya sa musu yin mizani Allah ya ƙara ƙarfafa su lafiya da nisan fara na su zaba da baya ko wata faɗakarwa ga al'ummar Allah ba ba su da bayan haka zan ƙara kira ga jama'a cewa Allah shi ikon sa rahmar sa ya dora mana nauyin hukumar jihar Jigawa muna roƙon jama'a a taya mu da addu'a. Allah shi ya san abin da muke zuciyarmu akan wannan al'amari muna roƙon Allah a taya mu da addu'a Allah ya ba mu aiwatar da abin da yake zuciyarmu domin al'ummar da take amin. Allah ya cike mu Allah ya bar jagora Allah ya zubi wata Allah ya Allah kada ya bar dabara amin shi muna karo ba Allah ba don sarki ya gafarta da martaba sarki amin Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya dace amin abubuwan da yake a kai wannan shekara muna fata Allah ya sa su san ka da jariya a gare shi Allah ya ka gudana a gare shi amin sai kashi kamar yadda ne mun sha fada duka wanda ya bada koyo wata gudu kuma wajen ci gaban wannan karatu da kuma wannan aiki da ke a kai muna fatan Allah ya saka masa alheri Allah ya saka masa sarrafa jama'a da suke ta zuwa kuma yadda ba ni faɗa ba dan ana zuwa din ba ana saurare to su ma ba za su samu kan goci ba za su ba so kowa da ya samu dama ya zo wannan muna roƙon Allah Allah ya saka kowa da wata rai muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alheri Allah kuma ya sa mizani akan abin da ake kura kwarai da ake yi muna fata Allah maɗaukin sarki da gafarsa ya wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wasu kuma baka da baka cewa an yi musu rasuwa da marasa lafiya da masu dukkan bukatu to yanzu mai masallaci duk zai hade su a cikin addu'a Allah ya san bukatun kowa muna roƙon duk Allah ya biya bukatun gaba da insha Allah.
Right.